Kuchi akache suta hanya mecho.
Kuchi akache suta hanya mecho.
Kuchi akache.
Jama'a barka da sabo shekara, da fatan an shiga cikin koshin lafiya. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke murnar gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. A shekarar ta gabata, wato shekarar 2017, babban bankin Najeriya ya sanar da takaitayen amfani da tsabar kuɗi masu yawa a harkokin kasuwanci. To sai dai kafin ya aiwatar da shirin, jama'a suka nuna kin amincewarsu. Amma kusa da ƙarshen shekarar, daraktocin bankin suka sake farfaɗo da shirin, da suka ce zai fara aiki a farkon wannan shekara ta 2018. Shirin zai takaita tsabar kuɗin da za a iya karɓa a banki. Duk wanda kuma ya kawo kuɗi tsaba masu yawa ya zuba cikin asusunsa zai biya haraji. Haka ma idan zai fitar da tsabar kuɗi masu yawa sai ya biya haraji. Mahukuntan banki na kyautar da zaton cewa wannan zai rage yin amfani da tsabar kuɗi a harkokin kasuwanci. A koma yin amfani da takardar kuɗi ko kati kamar kasashen da suka ci gaba. Akan wannan ne wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi fira da Dr. Lawan Habib Yaya, malami a sashen kuɗi da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kano. Ga yadda firar ta kaya.
Nasarar aikin banki da ya zama ya gane kasa gaba daya ta harkar kuɗi, wanda ba sai ka ganshi ba a rikayinsa ta cinikayya da sadarwa da mimmika kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abinda ake kira cash ba, wanda shi ake kira cashless policy, a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki. Abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya, kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abinda ake kira security of funds transfer, wato akwai abinda ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya. Ya rage yawan barayi, ya rage yawan satar kuɗi, ya rage abubuwa da yawa. To amma nasarar su a wannan kasashen da suka ci gaba, akwai abinda ake kira optimal banking environment, wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga, wanda kusan banki ya mamaye ko ina. Za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na kasar, da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala. Wannan nasarar ita ta sa kasashen da suka ci gaba, wato industrial countries, suka yi nasara wajen wannan. Daga ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗanda ake kira underbanked societies, wato al'ummomi da yanayin banki bai cika ya batse a wajensu ba. Sun kasu kashi uku. Ko dai ya zama na cewa yawan gine-ginen bankin da rassansa ba su da yawa, mafi yawa bankunan a cikin gari suke, rassansu babu su a ƙauye, ko kuma a'a da su ɗin amma kuma babu abinda ake kira banking infrastructure, wato turakun da za su sa shi bankin ya aiki kaman na internet din da yawa, wanda koda da bankunan ba kowane ne yake da internet da yake da abubuwa ba. Dubi misalin ATM. Wato za ka ga cewa idan ba a wajen da banki yake ko kusa da jikin banki ba, babu inda ATM yake. A kasashe irin na waje ko a ina ma za ka iya samun waɗannan ATMs, wato ma'ana bankin din is wato bankin shi banki ya yawaita ya nasu kenan. Al'amuran banki ko ta ina ka zo, a asibiti, a kofar gidanka, a kasuwa, a wajen bal, a wajen mu'amala ta mutane wanda ake kira park, a ko ina mutum zai iya sa katin sai dauki kuɗi. Sannan kuma akwai abin da ake kira network. Yanzu idan ka duba irin tsarinmu, za ka ga mutane sun fi 20-30 a jikin ATM guda ɗaya, ana cikin amfani da shi sai network ya dauke. Kaga babu abin da ake kira banking infrastructure kenan. To sannan na uku kuma akwai ana kiran ƙasa ita ma underbanked, wanda harkar banki bata mamaye ta ba, idan al'umma da mutanen wajen ba a ci galabar kimsa musu a cikin zukatansu dabi'a da tarbiyyar harkar banki ba. Da yawa zaka samu mutane da za su je su yi kasuwanci daga misali daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 na 12 na rana za a iya yin kasuwanci na sama da miliyan 400 zuwa miliyan 500 ba tare da banki sun fito sun yi mu'amala ba tsakanin sun ga da sabon gari. To idan kana da wannan yanayi kaga akwai kudade da banki bai bai san da su ba abinda yake they have not been captured kenan wato banki bai san ma da yanayin su ba suna irin wannan. To a san da wannan din yana faruwa ne a inda kasa ci gabanta bai kai ba rana ɗaya ba a farka kasa kuma ta samu wannan ci gaba ya danganta da tsari da yanayi da yadda kasa aka biyo da abu a hankali har a ci galaba.
Idan haka ne tunda wannan bayanan da malam ya nuna wato akwai hadari ga al'umma da kuma tattalin arzikin kansa ba ma wasu rukuni na wasu jama'a ba misali mazauna birni ko mazauna karkara ba. Idan haka ne me ya kamata gwamnati da su babban banki su yi dangane da wannan yunkuri?
Wato matsalar mu shine mafi yawa idan aka kawo tsari na manhajar tattalin arzikin kasa waɗanda suke alhakin ba da shawara akai akan samu tasgaro wajen ganin su na cewa ayi abin nan a guje duk kasar da kaga ta ci gaba a tattalin arzikinta tsara shi akai ya samu lokaci ya samu wani yanayi na hawa daga nan idan an samu galaba an duba sai a ƙara. To mu kuma mafi yawa ba duba galabar ake ba shekara ake duba misali a ce nan da shekara biyu mun yi kaza shekara ta uku sai ni kaza shekara ta biyar sai ni kaza ba tare da la'akari da wannan abin da aka yi a shekarun baya ya bayar da bukatar da ake nema an samu nasarar da ake nema mutane sun ci gajiya ta ci gaba da wannan misali tunda aka fito da cashless banking wato hulɗar kasuwanci har hulɗar kuɗi ba tare da kuɗi a hannu ba wato ta harkar banki gwamnati ta da wato shi babban banki ya duba ya ga duk kasar jihohin da ya ɗauka misali Kano da Lagos da sauransu babu wata matsala. Idan akwai matsala wacece matsalar shi kansa shi banki da zai duba wacece matsalar da su bankunan 'yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin. To idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan zaka dora amma ba wai ka ce a'a kai abinda plan ɗinka ya baka abinda ka tsara kawai shi zaka ci gaba da shi ba shekaru na gaba. Yanzu dai a iya fahimta ta da cashless banking abu ne da aka tsaro shi don a sa mutane tarbiyyar harka da banki ta yadda za su yi mu'amala a taimake su ba tare da ɗaukan kuɗi niki-niki ba. To amma sun karɓe shi amma sun karɓa akwai hanyar da wato sun akwai abubuwan da turakun da za su taimaka musu su yi. Gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin kasa sai ana yin sa ana wato abinda Bature yake cewa success evaluation a duba a ga cewa nasararsa da rashin nasararsa a yi bitar baya mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin kasa yake kasa. To abinda ake yi a hankalo a tattalin arzikin kasa shine a sawa mutane kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu. Shin wannan yanzu idan aka yi kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai yi? Wannan shi ne abin da za a duba sannan sai gwamnati ta san cewa abin nan da ta yi ba wai kawai abu ne na abin da ake kira theorist ba wato abu ne da aka yi na karatu na takarda a abu ne da yake a ƙasa gashi sai gwamnati ta duba. Idan ku gwamnati ta duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na ɗaya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba akwai abubuwan da ya kamata a duba na wajen wadatar turakun da za su sa wannan abin ya nasara da wajen wayar da mutane kansu ma su karɓi akan abin da ake kira shi mu'amala da bankin da sa musu wannan abin a ransu da kuma su yadda su yi da shi har ya kai su yi wannan. Ƙasashen waje da muke musamman Western Euro American countries wato ƙasashen Turai da na America har a yanzu ana ciniki da kuɗi kaje da kuɗi a kusan don kuɗi bai gaza dala 10,000 ba a hannunka za ka shiga kai kasuwanci ka sai abubuwa ko da kuɗi ko kuma da harkar internet banking dole a Najeriya da dadabba wannan abashi su ma kenan da suke da kusan kashi 100% na abinda ake kira wato balagar harkar aikin banki da ciniki a kasashen su ko su suna da inda dole da kudi mutum yana da damar yayi amfani da kudi sai dai bai kai yawan namu ba saboda me saboda su suna ta yadda zasu da turakun da zasu taimaka wannan tattalin arzikin kasa
da aka dole yanzu gwamnati ya kamata ta saki nazari kenan
a gaskiya idan ana so a taimaka wa mutane waɗanda suke bawa gwamnati shawara da ma'aikata na banki dole su dauke kansu da abin da ake kira economic fantasy wato wani abin sha'awa da abin da ake ganin in aka yi shi za a burge kuma ana tunanin zai gyara tattalin arzikin kasa sai an koma an duba a ga ba burgewa ba ba girin ba za ta yi mai hakika abin nan zai taimaka ko kuwa a'a zai dada cikurkuɗa tattalin arzikin kasa ne a gaskiya a yanzu idan gwamnati ta ce kuɗi ba zai fito daga hannu daga banki ya shiga hannun mutane musamman over the counter kuɗin da za a karɓa daga cikin banki a fito da shi ya koma 10,000 to ATM kuma nawa zai koma shi mafi yawa wanda shi aka fi ma cewa kaɗan ne to idan misali shi kuma ya koma misali 5,000 ko 10,000 a ce gaba ɗaya komai yawan kuɗi in dai za ka yi mu'amala da shi a hannu 20,000 za ka yi me za ka yi na 20,000 bayan mafi yawan kasuwanci kaso 60 alal aƙalli zuwa 70 da ake yi a ƙasar nan da kuɗi ake saboda mafi yawan kasuwancin ƙanana ne ya Allah da za a ce harkar kasuwanci da ta wuce kuɗi miliyan kaza a yi su ta harkar banki wanda suke ƙasa da haka a ƙyale mutane su yi mu'amalar su shi ma sai ka samar da dukkan waɗansu turaku da za su taimaka wa harkar sannan zai nasara
jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya
kuɗi a kashe saboda hanya mai kyau.